أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين باين هكا أنجي شيخني دكما الماجري ناشي إمام مالك شرندا يقباتا كما ينزو زامكاو ونأبو daga bayanin shi littafi wato muwatta yaya littafin yake shi mawallafin sa yaya ya wallafe shi kuma bayan shi yana da waɗansu littattafan ko banda muwatta bai wallafi komai ba sannan kuma bayan wannan mu bayyana hanyar da ya bi usulubi style wanda ya bi ya wallafa wannan littafi nasa mai yiwa mu amfana mawallafan zamani su ji yadda ya bi har yayi wannan littafi wanda ya kasance yau fiye da shekaru 300 ya kasance ake ta karanta shi sai ba ma yama zama rayuwa gabaki daya ta al'ummatai masu yawan gaske a inda mu anan muke shari'a da abinda malamin nan ya faɗa da ra'ayin wannan malami da ra'ayinsa a Najeriya a shari'ar musulunci da ra'ayin Imam Malik ake rafan gado da shi ake aure da shi ake kashewa da shi ake daurewa da ra'ayinsa ake yin komai na abin da ya shafi shari'a a kotu idan kai ba da ra'ayinsa ba wannan ba shari'a ce ba abin da aka baka haramu ne to zamu ji wace hanya ya bi halitta hunnun nasa ya zama haka shi dai muwadda an ce shine littafin da yafi girma yafi muhimmanci a cikin abubuwan da Imam Malik yayi a cikin irin abubuwan da Imam Malik ya bari kuma shine littafi wanda ya rubuta da hannunsa tunda ya kai shekara 40 yana wallafa shi kamar yadda zamu ga cewa Imam Suyuti ya rawaito ya shekara 60 yana wallafa shi littafi guda daya a shekara 60 a wallafa sa lallai taka tsantsan da bin diddigi da aka yi a cikin su to ba karimi bane ashe kenan kamar yadda Hausa suke cewa da haihuwar yuyu gara da daya kwakwara da kai ta wallafa barkatai ana cewa littafin sa kaza littafin sa dari kaza ka tsaya kai kyakkyawa guda daya ingantacce ka bata lokaci ya fi kai waɗancan ta kai barka shine littafi wanda tabaqa shuhuratuhu al-afaqa wanda shaharar wannan littafi wato ta rufe dukkan sannin duniya gabaki daya wa atarafa al-ayyumatu lahu bis-sawai wanda shugabanni na ilimi shugabannin musulunci suka yi furci akan cewa ya riga kowane littafi da aka wallafa na hadisin manzon sallallahu alaihi wasallama a zamanin Imam Malik da bayan zamanin Imam Malik din har zuwa lokacin Imam Bukhari Imam Shafi'i yana cewa ba wani littafi wanda ya kasance aka saro sawaban yafi dacewa kamar littafin muwatta yace ma zuhara alal ardi kitabun ba da kitabin nan asafu min kitabin malik ba wani littafi da ya bayyana a bayan kasa da yafi littafin Imam Malik inganci a wani kaulin yace yafi dacewa a wani kaulin ba wani littafi bayan littafin Allah da yafi littafin Imam Malik amfani a wani kaulin ma cewa yayi babu wani littafi da yayi kusa da alqur'ani kamar littafin Imam Malik an ce wannan kafin littafin Bukhari ya bayyana to Imam Bukhari shi kansa fa me yake cewa asahul asanidi kulliha Malik an-Nafi an ibn Umar sanadin da yafi inganci hadisin da yafi inganci shine wanda Malik ya rawaito daga Nafi wa Nafi daga Ibn Umar Bukhari yana ambatan irin wannan sanadi irin wannan silsila cewa silsila ce ta zawato sarqa ce ta zinare tagwal wato hanyar wannan hanya ita ce hanyar gwal wato duk sauran hanyoyi na ruwayar hadisi sun zama ko dai na dalma ne ko kuma na bakin karfi ko na azurfa amma Malik an-Nafi an Ibn Umar to nan zinare kenan wannan gwal kenan to ko da yawa ko zaka samu wannan sanadi a cikin muwadda Al-Qari Abubakar bin Arfi mai shahararren littafin nan na tafsiri na ayoyin wato shari'a ayoyin hukunce hukunce ya faɗa a sharhin da yayi wa Tirmidhi yace muwadda shine asali lubab shine tsoka shine zuciya dukkan nan littattafai wa kitabul bukhari huwa al-asalu shi littafin bukhari shine asali na biyu a wannan babi wa alaihima banal jami'u akan wa'annan littattafai ne bukhari da muwatta kowa duk wani mai wallafa littafi na hadisi ya gina wallafarsa akai kan muslim wa tirmidhi kama imamu da imamu tirmidhi da sauransu abu dauda ibn majah ibn su bayhaqi ahmad ibn hanbal da sauransu wannan fa wa'annan ake faɗa kenan duk wani littafi wanda ake karantawa a makarantu ko a kafofin yaɗa labarai ko a ina ne littafin muwatta shine asali shi ya haifi sauran littattafai amma kuma abin mamaki ba a cika karanta shi ba duk inna rubutu ta ɗebi mutane an tafi bukhari ne muslim ne tirmidhi ne riyadu salihin ne wane ne duk sai su ake ta karantawa irin su bulugul maram ne irin su asbul salam irin su tafai da irin waɗanda ake ta karanta rubutu amma ga wannan shine asali ko dan ma a koya wa mutane yadda ake wallafa dan ma su ji yaya tsoron Allah yake a wallafa dan ma su san cewa yaya taka tsantsan yake a wallafa ai da ya kamata a ce sai an fara karata a dauko tun daga asali ba a hawa bishiya tare shi ta gindinta ake hawa a fara karantowa muwatta tukunna kafin a shiga sauran tattaka to alhamdulillahi Allah subhanahu wataala ya shirye da mu a wannan sannan kuma bayan littafi na muwatta Imam Malik ya wallafo ɗan littafin akwai wani littafi da ya sa suna ar-radd al-qadariyya wato raddi ga masu firqa wato ta qadariyya abinda ake nufi qadariyya shine wa'anda za su ce ai komai kaddara ne komai kaddara ne magana ce mai kyau kwarai komai Allah ne yake kaddarawa to amma su sun tafi da nisa cewa idan kai sabo ma Allah ne ya kaddara saboda haka ba zai kuma kaddara ma kai sabo kuma ya zo yi maka azaba ba suna ganin haka a bakin su wai ba adalci kenan to ya ba su amsa akwai wani tafin da ya wallafa shi ma fil qadariyya risala ce kar a ji an ce risala daga ko wata irin wasiƙa ce ko yansu a'a a wancan zamanin ana kiran littafai ma manya risala idan ka dubi risala ta Imam Shafi'i take kira ta uwa za ka cewa littafi ne jingime man gaske wanda wannan littafi ma ya jawo masa samun gafara da samun rahama kamar ilimi da malamai suka shafa a cikin littafansu lokacin da Imam Shafi'i ya rasu an ganshi a cikin bacci yaya aka yi mai Allah ya maka yi sai idan da ba don saboda wani salati dai ka wannan littafi nasa ba ƙarshen littafin na risala ba wato Allahumma salli ala Muhammad kullama zakara ko zakiruna wa salli ala Muhammad kullama gafala an zikirin gafilun sai wannan salatin ne yake sai ko wato aka girmama ni a karrama ni aka kai ni gidan aljanna da rakiya da kake da bushe zu kamar yadda ake wa amarya aka yi ta zuba mun fulawa ana watsa mun fulawa kamar yadda ake sawa amarya a sa mata lalle a sa mata a watsa mata tare a yi mata wannan aka yi min wannan girmamawa wannan karramawa saboda wannan salati da ni sai da ba dan salatin ba da ban san kuma inda za a kai ni sannan kuma kitabun nujum wal hisab madaruz zaman zaman wato akwai littafin da ya wallafa na ilimin taurari da ilimin lissafi da kuma madar zaman da irin yadda zamani yake cancanzawa kamar yadda muke gani za a ga zamani na bazara za mu ga zamanin sanyi za a ga damuna za a ga kaka akwai risala fil aqabiyya akwai littafi da ya wallafa risala ikira shi amma sun tuli goma ne akan me akan shari'a kawai ka'idojin shari'a ka'idojin alqai akwai kuma littafi na tafsiri wanda Imam Malik ya kira tafsir garibul qur'an wato tafsiri ne wanda yake fassara kalmomi masu wahala ko ibarori masu wahala na alqur'ani kamar min yadda mai karin jauzi yayi a littafin zadul masir kamar irin yadda ibn farqun yayi a kalimatul qur'an kamar yadda imamu suyudi yayi a littafin na jalalai ko da kici wannan ya dan saka da wayansu ɗan hukunci hukuncin nahwu da sauransu kusan dai zaka ce duk tafsire ma wato yakan ce kalmomin masu wahala sukan fassara amma waɗansu sukan ƙara da fitarwa da waɗansu hukunci waɗansu kuma sukan fassara ayoyin hukunci kawai sannan kuma wani babban littafi wanda shi ma ya wallafe shi shine mudawwana al-mudawwana al-kubra wanda su kuma littafai ne na fiqhu masu yawan gaske waɗanda aka rawaito daga gare shi wanda akwai mas'aloli kamar 36,000 a cikin sa, mas'ala daban-daban-daban ta ilimi ta fiqhu 36,000. To hanyar da yabi ya wallafa wannan littafi, wannan muna kawowa ne a takeice, amma za mu dubi abin da Imam Suyuti ya faɗa shi kuma a ɓangaransa a san da yake yin muƙaddima ta wannan littafi mai albarka, mai shukura, mai girma, wato littafin muwatta. Amma anan abin da za mu ci shi ne, Imam Malik ya ɗora wa kansa, ya kafa wa kansa waɗansu sharuɗa waɗanda su suka fi tsanani, su suka fi inganci a dukkan waɗansu sharuɗa da wani zai kafa wa kansa sanda yake wallafa littafi. Yana bin tafarki ne na taka tsantsan da bi a sannu da kuma zaɓa, kuma zaɓe wanda ya kasance sahihi ba zaɓen tumin da raba, wato yakan zaɓi mas'aloli ko hadisai ya zaɓa sannan ya sa a littafi. Ba kowane irin hadisi ba, hadisin kowane irin malami haka nan zai zo wato ya kwatsa a littafin ba. Haka nan kuma ya yi amfani da hanyar mawallafa na zamaninsa wacce sukan bi su wallafa littafai, yadda sukan shi ne sukan cuɗa hadisi da maganganun sahabbai da na tabi'ai da kuma waɗansu mas'aloli na fiqh, a inda shi ma ya yi haka, a inda aka samu asar maganganun sahabbai har guda 610, maganganun tabi'ai kuma 285. Amma yadda yakan shi ne, a farkon babin yakan fara ne da hadisai marfu'ai waɗanda suka dangana da manzo sallallahu alaihi wasallam. Wato hadisi marfu'i shi ne wanda tunda kan mai ruwaya har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam abin bai yanke ba, sannan kuma daga baya kuma sai ya bi da maganganun sahabbai wato athar. A wani lokaci kuma yakan ambaci aikin mutanen Madina, saboda haka littafin nasa za mu iya cewa littafi ne na fiqhu, littafi ne na hadisi a lokaci guda. Wato kamar idan yanzu idan ka ɗauki littafin Risala ko littafin Muktasar ko littafin Iziya, wannan littafai ne na fiqhu kawai. Kamar ka ɗauki littafin Bukhari, ka ɗauki littafin, wannan littafai ne na hadisi. To amma shi sai ya haɗe gaba ɗaya a guje da fiqhun da hadisin. To daga ba littafi ne wanda ya tattaro ruwaya kawai ba, kamar na Imam Bukhari ko Muslim, ko kuma ya tattaro fiqhu kawai ba. Saboda haka za ka ji waɗansu babin ma sai ka ga cewa ba hadisi a ciki, ga maganar ta fiqhu amma kuma ba a samu hadisin da za a yi wa wannan maganar hujja ko a kawo mahallin shahidi ba, to sai ya kawo shi kawai da waɗansu maganganu kawai nasa. Saboda haka masu sauraro, za mu iya amfana daga wannan hanya ta Imam Malik wacce ya bi ya wallafa littafinsa. Ga shi dai al-ikhlas, tsoron Allah, wato dan Allah, ba dan saboda wani abu ba, ko saboda kuɗi, ko saboda ya sayar ya samu dukiya, ko dan ya shahara, a'a, kawai yayi ne dan Allah kawai. Kuma duk abin da yake yakan yi kokari ya tabbatar gaskiya ya rubuta, gaskiya ya faɗa, ya wajaba masu wallafa littafai a wannan zamani su ba su zama suna yin wallafa dan Allah, kuma ya kasance abin da duk za su faɗa gaskiya ne, kar fa ya kasance kiru ta jawo ba. Nan ka faɗi wata magana dan littafin ka yi kyau, yi kasuwa, amma kuma ƙarya ce, abin da ka faɗa ba daidai ba ne, abin ma da aka faɗa an kama ka da shi ba zan abin da kai ka rubuta da hannunka. Duk abin da mutum ya faɗa ma yaltizu min qawlin ila lillahi raqibun atid, sai raqibu da atid sun rubuta, to yau kuma kai ka rubuta da kanka. Kuma lalle mutum ya tabbatar da abin da zai rubuta mai amfani zai rubuta, kar ka rubuta abin da ya kasance marar amfani. In ka rubuta abu marar amfani shikenan ka wahalar da kanka, kuma mai yiwa ya zama wata azaba, wata hukuma a kanka. Kuma ya kasance abin da duk za ka rubuta din ba wai daga rubuta maza ba da kasubu har ta kwana, maza a wallafa wannan wani tafin ya fito kafin wannan, ai yanzu maza yanzu a saurari na ɗaya, a saurari na biyu, a saurari kaza kaza, a'a, idan kai wallafar sai ka sake koma ka sake karantawa. Imam Malik sai da shekara 40 yana gyara kai, ya kai shekara 60 yana gyara littafin guda ɗaya, ya ƙara ya rage, ya ƙaro wani, ya sake rage wani, ya getta wani, yana editing. To haka nan ya kamata kai ma ka riƙa yi, ta'adil kafin a ce an buga. Idan ya fito ba za ka yi nadama ba, mutane ne za su wallafa tare daga baya kuma su dawo suna nadama dan me ma na faɗi kaza, ina ma guri kaza ba haka na faɗa ba, ina ma kaza nace. Kuma kai abin da zai kasance ƙari ne gare ka na lada, ƙari ne na daraja a duniya da lahira. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man dalla ala khairi ka fa'il wa man dalla ala sharri ka fa'il. Wanda yayi abu kyakkyawa aka zo aka yi koyi da shi akan wannan kuma aka samu lada, to duk ladan da aka samu shi ma za a bashi wannan ladan har tashin kiyama. Wanda yayi abu na sharri aka zo aka kwafa aka koya, to duk wanda ya aikata wannan abin na sharri aka rubuta masa zunubi shi ma sai an rubuta masa. Idan wutar jahannama aka kai shi ma sai an kai shi, idan sakara aka kai shi ma sai an kai shi, idan laza aka kai shi ma sai an kai shi, idan ku aikin alheri kai wani ya aikata ya samu jannatin firdaus kai ma sai an baka, wani ma ya saki aka jannatin kai ma sai an baka, da mutum 1000 za su yi a ba su lada sai an baka kai ma irin wannan lada. To ya kamata masu wallafa su tabbatar da haka. Haka nan waɗanda duk suke yin abubuwa na wallafa, don wallafa ba ta tsaya ma a littafi ba, shirye program da za ka yi a radio ko a talbijin, da abubuwan da za ka rubuta a internet, a Facebook, a Twitter, a YouTube, duk abin da za ka faɗa ka rubuta ka tabbatar da cewa abin da amfaninsa kai ma zai dawo gare ka ne. Ka tabbatar mai amfani ne, ka tabbatar da gaskiya ne, ka tabbatar da kuma zai kare ka ne a duniya da lahira. Mutane nawa ne za ka ga cewa sun wallafa fim ko wasan kwaikwayo, amma za ka ga cewa wata halayya ce mummuna a koya ba tare da gaba an zo an warware ba haka ake nufi ba. Wani in ya ɗauka ya ɗauka kenan. Waɗansu a cikin fim suka koyi sata, waɗansu a cikin fim suka koyi ta'adda, waɗansu a cikin fim suka koyi faɗi, waɗansu a cikin fim suka koyi lalata, waɗansu a cikin suka koyi ƙarya, waɗansu a cikin fim suka koyi mummunan shiga, waɗansu a cikin fim suka koyi munanan halaye. To ya kamata in an ce wallafa duk wani abu wanda mutum zai amfane shi, to wannan shi ake cewa wallafa. Duk wani abu da za ka yi, ko malamin makaranta ne kai, za ka rubuta handout, za ka zo ka koya a cikin aji, ga abin da salafin yake faɗa, kila ka faɗi wani abu saboda son zuciyarka, ka karkatar kai shigar ma da za ka yi kana malamin makaranta, ita ma shirewa ce. In kai mummuna haka ɗaliban za su koyi mummunar wannan shiga, in kai mummunan hali haka za su ɗauka, in kai mai tsauri ne mai faɗa ne haka za su ɗauka, in kai mara tausayi ne haka za su ɗauka, in kai mai sakaci ne haka za su ɗauka. Kuma duk abin da suka yi idan na lada ne a rubuta ma lada, idan na zunubi ne a rubuta ma zunubi, abin fa ba zai canza ba. Haka yake mun sanna sunnatun hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama. Wanda duk ya fara da wata hanya ta yin wani abu na alkhairi, za a bashi lada na fararwa da wannan, sannan kuma wanda duk ya zo yi aiki da wannan aka bashi lada kuma shi ma za a bashi ba tare da wancin din an tauye masa ladan da za a bashi ba. Haka nan ma idan sharri, saboda haka sai mu iya alƙalamin mu iya bakinmu a wajen wallafa, haka nan mu iya jikinmu, don wallafa ba sai da hannu, ba sai da alƙalami ba, ba sai da harshe ba, motsi ma yana iya zama wallafa ne. Tafiya waɗansu wani motsi da wata tafiya da waɗansu musulmi suke koya daga irin waɗannan abubuwa da suke gani a talabijin, ai motsi ne kawai, gangan tsarewa da wata irin tafiya da murguɗe-murguɗe, haka wannan ai ba magana ce ba. To haka nan ko da shi idan an ce koya hali na gari ba wai da magana kawai ko koya da rubutu ba, ai ko hadisan manzo ma sallallahu alaihi wasallam, ai ba an ce hadisi magana ce kawai ba, a'a abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi, abinda ya aikata hadisi, shi kansa tsayawar sama siffar sama hadisi ce, ita kanta sunna ce. Wani ya aikata wani abu a gabansa ya yi shiru sunna ce, ayi wani abu a zo a gaya masa ya ce eh shi kenan sunna ne. To haka nan ya kamata a fahimta, wannan za mu iya koyo daga wajen Imam Malik, wajen irin gaskiyarsa, wajen ikhlasinsa, wajen yi dan Allah ɗinsa. Gashi kuwa da ya yi hakan kullum addu'a ake masa, ga littattafai waɗanda ya wallafa duk wanda ya karanta sai an rubuta man lada. Abubuwan nan da muke yi da ku kuke ji, in kun amfana da shi aka rubuta muku lada sai an rubuta wa Imam Malik, in an ba lada ni ma sai an bashi lada irin wanda aka bani, wanda ya kasance jagoran wannan shiri idan aka ba shi ma sai an ba shi ladan da aka ba ni da ladan da aka ba ku sannan kuma duk wannan ladan gabaki daya kuma a dunkule a baiwa shugaban gidan radio a sake dunkulewa a baiwa hukuma wacce ita ce ta ke kula da gidan radio ilimin har a tafi har wanda ya asa gidan radio wa ma zalika Allah bi aziz saboda haka mu guji sata ta wallafa za ga mutum magana ce fa ba tasa bace amma sai ce tasa ce wai dan a ce kai amma lalle yana da ilimi yana da sani za ga ko magana tasa ce amma ya dauko larabcin wani ko turancin wani ko hausar wani dan tafi tasa sai sa kuma sai ya shu a matsayin shine ko wani wani abun sai mai amfanin gaske a maimakon ya ce wannan abu daga wannan na ciro shi saboda kai gashi nan na kawo dan abin a'a wai sai ya nuna shine yayi ga ƙarya ga sata shine intihali sannan kuma ina Allah ta'ala ba zai yarda da wannan ba ai Imam Malik shi ma an wannan folio tattafai masu suna irin nasu aka zo shi Imam Malik gashi mutane wai sun ji kai ma ka wanda kuma wadda su ma sun wallafa tattafai sun sa musu suna mu wadda ce ku kawo na gansu inda na gansu ha kawo tattafai ya gan sai ya watsar ce ai wanda aka yi saboda Allah shi zai yarda wa ba tunda ya watsar da su har yanzu ba a sake jin duriyar guda ɗaya daga cikin su ba amma shi falsafa gashi har yanzu nan ya kamata mu dakata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh